Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri. Sauraron abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Laraba 21 ga watan Disamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Yakub da kanin labarai.
To Baballe, kafafin yaɗa labarai da dama sun ce ana sa ran shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky zai ziyarci fadar White House da majalisun dokokin Amurka a yau Laraba, ko da yake tana yiwuwa a soke wannan shirin saboda dalilan tsaro. Kasar Koriya ta Arewa tana samun ci gaba cikin gaggawa wurin kera makami mai linzami mai cimma nahiya na ICBM, lamarin da ke zama barazana ga Amurka da kawayenta, wanda a cewar masana zai yi matukar wahala a lalata makamai masu linzami na Pinyon din kafin su cimma inda suka auna. Kana ministan ma'adinai na kasar Burkina Faso ya musanta zargin shugaban Ghana cewa Burkina Faso tana biyan sojojin hayarta na kasar Russia da ba su izinin hakan ma'adinai a kasar.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa bayan da gwamnan babban bankin Najeriya ya sake kin amsa gayyatar majalisar wakilai, kwararru a fannin siyasa na cewa
bayanai da yawa suna fitowa wanda suke nuna cewa akwai badakala da yawa wacce yake kai, wacce kuma ake ta bincike a kai, ba zai iya sanin bayani da ake da shi a kansa ba, saboda haka zai ji tsoron wannan gamuwa.
Muna tafa da ƙarin bayani. Bayan nan kuma za ku ji cewa masu ruwa da zaki a harkokin kotu da shari'a a Najeriya na ci gaba da bayyana alfanu da ƙalubalen sabuwar hanyar gudanar da shari'u ta intanet a kasar.
Rashin yanayi mai kyau idan aka jona shi yanar gizo-gizon wani lokacin yana iya ɗaukewa sai an ɗan dakata kuma ya sake dawowa. To irin rashin kayan aiki da yake a dabar kotunan mu na Najeriya kalubale ne na biyu da aka fuskanta wajen irin waɗannan shari'un.
Kamar kowace ranar Laraba, Murtala Faruku Sanyi na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Kafafen yaɗa labarai da dama sun ce ana sa ran shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai ziyarci fadar White House da majalisun dokokin Amurka a yau Laraba, ko da yake tana yiwuwa a soke wannan shirin saboda dalilan tsaro. Punchbowl News mai yaɗa labarai ta yanar gizo ita ce ta fara ba da labarin ziyarar Zelensky tun bayan da Russia ta kai wa Ukraine mamaya a ranar 24 ga watan Fabrairu. Dukkan kafafen yaɗa labaran dai sun yi nuni da wata majiya da ta nemi a saka yata. Ana sa ran shugaban na Ukraine zai gana da shugaba Joe Biden, kana zai yi jawabi ga majalisun dokokin kasar a wata zama ta bai daya. Kakakin majalisa Nancy Pelosi ta faɗa wa 'yan majalisa cewa akwai wata zama da majalisun guda biyu za su yi tare da yammacin yau Laraba. A wannan mako ne dai 'yan majalisan Amurka ke shirin kada kuri'a akan kasafin taimakon kuɗi na tallafin gaggawa na dala biliyan 45 ga ƙasar Ukraine. Koriya ta Arewa tana samun ci gaba cikin gaggawa wurin kera makami mai linzami mai cimma nahiya na ICBM, lamarin da ke zama barazana ga Amurka da kawayenta, wanda a cewar masana zai yi matukar wahala a lalata makami mai linzami na Pinyon din kafin ya cimma inda ya auna. A hali da ake ciki, Koriya ta Arewa ta faɗa a jiya Talata cewa tana shirin kaddamar da gwajin makamin ballistic mai cimma nahiyoyin kamar yadda za ta harba da gaske, ba kamar yadda ta saba gwajin makamai a baya da ba shi da barazana sosai. Koriya ta Arewa ta yi nasarar kaddamar da makamin Hwasong 17 ICBM a cikin watan Nuwamba, a cewar kafar labarai ta kasar KCNA. ICBM kamar kowane makamin ballistic an harba shi ne zuwa sararin sama kafin ya fado a cikin ruwa da ke tsakanin Koriya ta Arewa da Japan, da take shan suka kan cewa ba zai iya tabbatar da karfin makamin ICB da zuwa sama kadai ba. Kanwar Kim Jong-un, shugaban Koriya ta Arewa da ake kiranta Kim Yong-jung, mai fada a ji ta ce dole ne a harba makamin ta wannan bangare don a tabbatarwa da Amurka cewa za iya auna ta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan ma'adinai na kasar Burkina Faso ya musanta zargin shugaban Ghana cewa Burkina Faso tana biyan sojojin hayarta da ta dauko daga kasar Rasha da ba su izinin hakan ma'adinai a kasar. Shugaba Nana Akufo-Addo ya haddasa wata jayayya yayin da ya faɗa a makon da ya gabata cewa Burkina Faso ta dauki sojojin haya na kungiyar Wagner ta kasar Rasha su taimaka mata a yakinta da suke yi da ƴan kungiyoyi ƴan ta'addan jihadi. Ina ganin an ba su ma'adinai da ke kudancin Burkina Faso a matsayin wata hanyar biyan su aikin da za su yi. Akufo-Addo yana faɗa wa manema labarai a gefen taron da ya yi da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken. Gwamnatin Burkina Faso bata tabbatar ko musanta zargin cewa ta kulla yarjejeniya da kungiyar Wagner, amma dai ta gayyaci jakadar Ghana zuwa wata ganawa a ranar Juma'a domin ya yi bayani akan jawabin shugaban na Ghana.
An jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labarin duniya. A karo na biyu jiya Talata 20 ga watan Disamba ne gwamnan babban bankin Najeriya Gordon Emefiele ya sake kin amsa gayyatar majalisar wakilai a bisa hujjar cewa bai dawo daga kasar waje ba, amma masana harkokin kuɗi da ƙwararru a fannin siyasa na ganin cewa ai masa uzuri saboda akwai abin da ke tsorata shi. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta duba mana wannan batu a rahoton da ta aiko mana.
Ranar 15 ga wannan wata ne majalisa ta aikewa Emefiele da gayyata domin ya kare yi masa bayani akan manufar bankin kan sauyin fasalin kudin kasar ciki har da takaita yawan kudade da mutum zai iya cirewa asusun bankuna, amma zaman bai yiwu ba saboda an aikewa majalisar wasika cewa Emefiele baya kasar. Haka a zaman na jiya Talata ma wasika ce mai dauke da sa hannun mataimakin gwamnan babban bankin kasar Edward Adamu dake cewa Emefiele bai dawo kasar ba har yanzu. Wannan ya sa masanin harkokin diplomasiya da zamantakewan dan Adam kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk yin nazari cewa
na farko dai abubuwan da ya debo na yin wannan jararraki da aka ce za a yi wa kudaden kasa da kuma sa iyaka dole ya hada shi gaddama da yan siyasa, kuma yana ganin majalisa gidan yan siyasa ce, so yana tsoron irin tambayoyin da zai iya fuskanta a wannan wurin. Na biyu, bayanai da yawa suna fitowa wanda suke nuna cewa akwai badakala da yawa wacce yake kai wacce kuma ake ta bincike a kai ba zai iya sanin bayani da ake da shi a kansa ba, saboda haka zai ji tsoron wannan gamuwa.
Shi kuwa kwararre a fannin tattalin arziki Ahmed Ilyasu Saddaunan Misau yana ganin ya kamata majalisa ta ci za ta hura tunda an bada hujjar rashin zuwan Emefiele.
Na farko ya an bada hujja cewa ya tafi Amerika tare da shugaban kasa, in har haka ne ya zo ya hadu da ranan da ake so a ganshi ba a ganshi ba ana iya mishi uzuri. Kamar yadda kika faɗa akwai cece kuce ko kuma takaddama tsakanin majalisar tarayya da shi gwamnan babban bankin Najeriya akan abin da ya faru na kayyade kudade da ya kamata a kowane ɗan ƙasa ya cire a sati ko a wata. To su a ganin majalisa da ya kamata a ce an tattauna da su saboda dokar zaɓe da suka sa hannu a kai ya ba su dama su cire kudaden da ya fi wannan.
Ɗan majalisa mai wakiltar birnin Kudu da Buji a jihar Jigawa Magaji Da'u Aliyu wanda shine ya kawo kudirin gayyatar Emefiele a gaban majalisar ya yi duba da abin da doka ta tanada.
Dokar cewa ta yi duk ran da za a yi wani abu da ya shafi al'umman Najeriya a tattauna kuma shi da mu an ce ya zo akalla so biyu akalla a shekara, mafi karanci mafi yawa shine so shida, bai taba zuwa ba. So kin ga wannan abu ba tattauna da ɗan majalisa ba, ko mu ne wakilai.
Majalisar ta sake ba Emefiele dama ya bayyana a gabanta a gobe Alhamis. Abin jira a gani shine ko hakan zai yiwu ko majalisa za ta yi masa uzuri. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu.
A yayin da mabiya addinin Kirista ke ci gaba da shirye-shiryen shagulgulan Kirismeti da sabuwar shekara, wata mata musulma Hajiya Ramatu Tijjani ta raba wa kiristoci marayu da mata da mazajin suka rasu kayan abinci da atamfofi da nufin nuna musu zaman tare. Jihar Kaduna dai na cikin jihohin Arewa maso yammacin Najeriya da ke da mabiya addinai daban-daban waɗanda ke zama wuri ɗaya. Shi yasa a duk lokaci wani sha'ani ya tashi akan samu mabiya addini daban-daban wuri guda saboda zaman tare. Hajji Adamu da Tijjani na cikin matan musulmi da ke tallafawa kristoci idan lokacin bukin Kirsimeti da sabon shekara sun zo, kuma ta ce tsadar kayan abinci da shi ne yasa ta saya buhunan shinkafa don tallafawa kristoci a Kaduna. Ga dai jawabin ta a rahoton Isa Lawal Ikara.
Na raba ma mata kristoci shinkafa da antanfofi domin su ma su yi Christmas cikin kwanciyar hankali da lumana. Na raba kusan guda 50 ma matan gaurayen nan domin ba su da wanda yake taimaka musu. Na shekara din nan da na yi na ga cewa to mutane suna cikin kunci ba kudi ba, to wayannan gaurayen da ba su da mazawa zai taimaka musu. Sai na ce to gaskiya kamata wannan shekarar in ba su mamaki su yi sabon shiga su ci abinci da iyaye da iyalinsu da yaransu domin su ma su yi sallah cikin kwanciyar lafiya. Muna musu fatan Christmas lafiya da kuma mu shiga sabon shekara lafiya. Allah kuma ya nuna mana na badi badada.
Babban malamin cocin da Hajji Rahmat Tijjani ta raba wannan tallafi Pastor Yohana Buru ya ce irin wannan taimako na nuna jin kai ne da tausayi, kuma zai taimaka wajen ganin an hada kawunan al'umar musulmi da Krista a Nigeria baki daya.
Ai in ana magana ya na gan kyautan banda irin yadda zan kimanta wannan kyautan a daidai wannan lokaci da kusan kona cikin halin kunci, ba ma kawai Krista ba da musulmai suna cikin wannan halin. Kuma a karshen shekara sai wata nan matan nan ta sake doki makudin kudi ta kashe domin gumraye da marayu domin su yi bukon Christmas.
Rahoton Isa Lawal Ikra kenan. A jiya talata ne Amurka ta yi tayin aika allurar rigakafi zuwa kasar China don dakile yaduwar cutar COVID-19, tana mai cewa dakile barkewar cutar na da amfani ga duniya. Tana yiwuwa China ta ki karban wannan tayi daga Amurka, abokiyar hamayyarta ta yau da kullum, bayan da Beijing ta saka jari sosai akan diplomasiyar COVID-19 wanda ya hada da jigilar allurar rigakafin ta cikin gida zuwa sassa na duniya. Kakakin harkokin wajen Amurka Ned Prince ya shaida wa manema labarai cewa yana da muhimmanci dukkan kasashe su mayar da hankali wajen yiwa mutane allura na rigakafi da kuma samar da gwajin magani cikin sauki. Prince ya ce Amurka ita ce kasar da tafi ba da gudunmuwar allurar COVID-19 a duniya. Mun shirya don mu ci gaba da tallafawa mutane a fadin duniya, ciki har da kasar ta China, da irin wannan da sauran tallafi na kiwon lafiya masu alaka da COVID-19.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da wasu daga cikin alkalan kotunan tarayya a Najeriya ke ci gaba da zaman kotu da ma yanke hukunci ta hanyar amfani da kafar sadarwa ta zamani wato internet, masu ruwa da zakiya harkokin kotu da shari'a a kasar na bayyana alfanu da kalubalen wannan sabuwar hanyar gudanar da shari'u a Najeriya. Daga Kano, Muhammad Ibrahim Kuri ya aiko mana da rahoto game da wannan al'amari.
But in court when judgment was delivered, it was in court when judgment was delivered.
And I'm surprised that you are thinking this out. You say that it's because I want to shorten the proof for 1 and 2. I was not in court.
Da wayoyin mai kara da wanda ake tuhuma kenan suke fafatawa yayin zaman shari'a a guda daga cikin kotunan tarayya da ke gudanar da zamanta ta hanyar internet da ake wa lakabi da virtual fitting a turance. Kin a shekara ta 2020 ne masu ruwa da tsaki a bangaren shari'a na Najeriya suka fara tafka muhawara akan ko za a rungume wannan siga domin gudanar da zaman kotuna a kasar bayan da annobar corona ta tsayar da al'amuran duniya ciguri guda. Farfesa Mamallau Yusufari mai lambar aikin lawyer ta SAN, malami ne a jami'ar Bayar Kano, ya yi tsokaci kan abubuwan da suka haifar da tarnaki kafin wannan sabuwar siga ta samu amincewar masu ruwa da tsaki.
Akwai matsala da aka samu ta doka, duk lokacin da za a yi shari'a ana buƙatar a yi wato a bainar jama'a. To wannan ita ce ayar tambaya da aka dinga kai ruwa rana a kai a lokacin. Har ma dai na san an yi yunkuri na gyaran kundin tsarin mulki domin a bada damar a yin wannan shari'a ta yanar gizo-gizo. To alayi halin da ita hukuma ta NJC ta bada ka'idoji a Najeriya kotuna sun sahale ayi wannan zaman sai dai kawai dan matsaloli da ake samu rashin yanayi mai kyau idan aka jona shi yanar gizo-gizon wani lokacin yana iya daukewa sai an dan dakata kuma ya sake dawowa to irin rashin kayan aiki da yake a dabar kotunan mu na Najeriya kalubale ne na biyu da aka fuskanta wajen irin waɗannan sharugun
sai dai duk da haka wannan sabuwar hanyar zaman kotuna a Najeriya ta kawo sauki a cewar Farfesa Nasir Adamu Aliyu shi ma mai lambar SAN ta aikin lauya
ya ba da damar alkali ko da yana wani guri ba zai daga kesa ba kuma kamar federal high court sun kama abin sosai kuma ba wata matsala ana yin sa record ɗinku document gaba ɗaya takarda kome an saka shi a cikin na'urar mai kwalwa kana magana kas alkalibi buda ya ga abin sa to kaga wannan ya sa ya zama alheri bidiyon nan ba abin da ba ta nuna kirikira ga alkalin gashi kana jin sai na gadinka ita kyamar za ta koma kanka so kaga alkali iya ganinka kake magana idan dai lawyer ne yake magana za ta koma kansa wata kila bambancin shine idan ana gaba da gaba ne akwai wani abu da take da za a yi ko da komai alkali zai gani muhimmin abu shine in ba shaida ba in kana case a kotu dama shari'a ta yarda lawyer yayi wa lawyer rada ma'ana ya tashi da shi wani abu
baya ga tafka muhawara da lauyoyi kan yi a yayin zaman kotu ta internet alkalai na karantowa da kuma yanke hukunci kamar yadda aka saba a ƙarshen kowace shari'a
Originating summons is supported by an affidavit of 18 paragraphs to which 26 exhibits were attached.
Daya daga cikin alkalan kotunan tarayya a Najeriya kenan gabanin sanar da hukuncin kotunsa bayan sauraron wata kara ta kafar sadarwar internet wato virtual sitting a turanci Kenya da Afirka ta Kudu da Botswana na cikin kasashen nahiyar Afirka da suka yi nisa wajen amfani da wannan kafa wajen gudanar da zaman kotuna a kasashen su Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. A cikin shirin namu na yau, za mu kawo muku kashi na biyu na bitar muhimman abubuwan da suka faru da kuma muka kawo muku a cikin shirin a shekarar nan mai ban kwana ta 2022. Jama'a assalamu alaikum. Idan muka waiwaya a shirin mu na farkon watan Afrilu, mun kawo muku bayanin cewa jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta sami sababbin zababbin shugabanni tare da tsohon gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Adamu a zaman sabon zababbin shugabanta bayan tare da tana fama da dambarwar shugabanci na rikon kwarya.
Ni sunana Abdullahi Adamu. Na san tarbiyya irin dukkan iyaye cikin su da ƴaƴansu. Kuma Allah ya kawo ni wannan hali yanzu bayan na kawo buwa iri-iri na rayuwa ko yau na bar duniya alhamdulillah wanda za a ce shugaba na jamhuriya Najeriya ya ga cewa duk wanda suke kaiwa ke koma wannan nasu wannan matsayi wanda bishan canta da wannan matsayi tsakanin shi da Allah shi ne Abdullahi Adamu to ni wallahi amini komai ko yau na bar duniya gode wa Allah kuma na yi abin da baya za su gani sun ce ubansu ya yi abu kaza ya yi abu kaza na da ya kuma samu karɓuwa a kanmu.
A daidai lokacin ne kuma tsohon gwamnan jihar Kano Rabi'u Musa Kwankwaso ya bayyana ficewarsa daga jam'iyyar PDP zuwa NNPP wata ɗaya bayan kaddamar da wata ƙungiya da suka kira ta masu kishi da fafutukar ceto Najeriya.
Kuma na gani a halin dama na chairman ne na Party ta kuna garin Kwankwaso mazabar Kwankwaso wanda yau shi ne mun rijista a cikin wannan jam'iyya ta NNPP. NNPP wannan NNPP shi ne New Nigeria, sabuwar Najeriya wanda daga jin wannan suna na tabbata duk wani dan kishin kasa duk wani mai son cigaban al'umma zai so wannan suna domin ya dace da abin da muka yi ta yi shekara da shekaru na kawo canji. Yau wannan rana muna godiya ga Allah tarihi ne ni a guna da dukkanin wanda muke alaka da su ta siyasa masoya kai har ma wanda suke yin hasada ko kiyayya na tabbata wannan rana ce wacce za su dade suna tunanin ta saboda muhimmancin ta wanda suke son a gyara tsaro wanda suke son tattalin arzikin kasa ya inganta mutanen da suke so a kawo canji na alheri ƴaƴan talakawa ya kasance sun tafi kafada da kafada akan ƴaƴan kowa da kowa da suke wannan kasar nan wannan tafiya ta mu mu ne kadai a yanzu nake zato wanda Allah ya ba damar mu daga jama'iyya a cikin wata daya ko wata biyu ta gauraye Najeriya gabaki
a farkon watan na Afrilu no kuma shugaban kasar jamhuriyar Niger Muhammad Bazoum ya cika shekara daya kan karagar mulki bayan lashe zaben shugaban kasar na shekara ta 2021 a gargashin inuwar jam'iyyar PNDS tarayya dan kasar kuma sun bayyana ra'ayoyi kan kamun ludayin shugaban a cikin shekara daya ta mulkin sa farawa da dan majalisar dokokin jiha kuma kakakin jam'iyyar ta PNDS tarayya a birnin Kwanni dan baban mammance ne
to Allah ya taimake mu abinda agurin shi shiga makaranta ta yi kyau abinda agurin shi shiga an samu magani ga asibitoci abinda agurin shi shiga an samu wansha abinda agurin shi shiga hanyoyi abinda agurin shi shiga Allah ya kama an tsara kasar ta duk wadanga abu da nizana babu dai wanda ba zo ba bisa gare yake ba ta fannin tsaro wanda yanzu shi ya shama duniya kai ba Niger dai ba shugaban kasa Alhaji Bazoum Muhammad da kai ne yadda ya sayan kayan yaki sai an tasowa kai har ma ciki ya shiga cikin jiragen nan na yaki sai da an ka shiga ciki ya shiga cikin daya sai an tasowa ya tafi a ce wanga ga abin da shika herkasowa cikin minti kaza wanga ga abin da shika herkasowa cikin minti kaza to kuma sannan shi ce ya sayi
to sai dai wasu bangaren adawa na ganin cewa ba wani cigaba a manyan bangarorin rayuwa da yake kuma su kansu sun yaba da shekarar farko ta mulkin Bazoum
harkar ilimi ni na saran babu inda shugaba Bazoum zai ba ƙarfi irin harkar ilimi amma ya bani kuma ya taɓa rubuce shi kuma ga alamu na an ka saran sai ya ko ina ranan saboda hanyar shi sannan ta hanyar kiwon lahiya shi ma ya tabarbara ta saboda akwai kudin ananan yara da gwamnati ka zubo kudin na kananan yara wanda suna likita ka tashi ta sama shekara guda tashi da shekara biyar na Muhammadu Isu in ka hada su shidda dala ba su turo ba kakama mutane likitoci da yan kujin azaba ɗin sun ka ce a yi mu mutane aiki kyauta amma ba su biya ɓangare na biyu na jinjina wa Bazoum da bai bi ta waccan gwamnati ba ka tai cikin daji ka yanka hanyoyi ka tai cikin yamai kai ta gada kana sauka kana gangaruwa wagga aiki na shi a biyo babban hanya ta ƙasa ana daidai ita cikin aiki shi na yarda da shi kuma na jinjina mai kuma Allah ya taimaka mishi
a cikin watan na Afrilu ne kuma matasa a Najeriya suka zafafa fafutukar ganin sun sami babban kaso a shugabancin kasar musamman kasancewar an soma tunkarar shirye-shiryen zaben shekara ta 2023 Sagir Attahiru Bafarawa matashi ne dan shekaru 30 da ya karba wannan kiran ta hanyar neman tsayawa takarar gwamnatin jihar Sokoto
jama'ar ungiyoyi su ne suka hadu suna ta kira a hito takara na je na samu party leaders na samu elders na faɗa musu ga abin da mutane ke da kuduri a kaina da sai ungiyoyi sun kada kuɗi sun kaje sun ka sayo form na tsayawa takara sun ka bani form na cewa gashi don Allah in cika don suna ra'ayi da ni tsaya takara duk yawancin su abun da suke cewa ga matashi mai wanda adda experience don gwamnati da harka kasuwanci na private sector to suna gani ya kamata lokaci ne a ba matasa dama taka tasu rawa
to sai dai kuma wasu matasan da ma masu fashin baki na ganin da sauran rena aka ba
sunana Comrade Imran Muhammad Safi na aika tabbas lallai matasan Najeriya a shirye suke kuma sun shirya tunkara kalubalen da muke ciki saboda duba da la'akari da cewa shi fa matashi an aka ce matashi idan zai yi in ba zai yi ba zai yi ba dattawa uwayenmu da kakanninmu da yannanmu sun gaza kuma akwai abubuwan da cewa lallai tabbas kuma su kansu hands down sun tabbatar da cewa sun gaza waɗannan kalubalen wallahi babu mai iya tunkarar su kai tsaye in ba matashi ba
sunana Alingon Jo daga jihar Zamfara Najeriya
gaskiya halin da kasa ke ciki ba na ce matasa za su iya shiga harakan zabe ba ko wani abu saboda halin da kasa ke ciki an takura mu da talauci da fargaba da abubuwa da yawa da yunwa yanda 'yan siyasan suna amfani ne da wannan suna son su amfani da matasan ne yasa suke tara mana talauci da yunwa da bala'i da rigingimu da suka yi yawa amma halin da kasan ke ciki yanzu duk matashin da zai ce zai iya gaskiya ba zai iya ba kawai yana hwade
sunana honorable Abdulaziz Isa Silva ba kowane matashi ke da zarahi ko yake da hali ko yake da kuɗi da zai fito yanzu yayi siyasa a wannan ƙarni da muke ciki an riga an bata siyasa an riga an bata ta da kuɗi ma damat kai ba ka da kuɗi ko kai ba da danwar bane abin kamar ba zai yi ba gare ka
to kuma dan menene injinan Sura Ashir Sharif shugaban hadakar ƙungiyoyin matasan arewacin Najeriya lokaci yayi da za a ba matasa dama su kuma su baiwa mara da kunya
duk shugabannin da ake yabawa sun taka wata rawar gani a Najeriya ka duba shekarun su a lokacin da suka shugabancin tun daga kan marigayi Abubakar Tafa Balewa ka duba shekarun su a lokacin da suka shugabancin irin nasarorin da suka samu sannan ka duba ta waɗannan masu shekarun da yawa da aka zo aka fara bawa nan wannan zango zaka ga cewa za ka ga bambancin kilale gashi ana ganin su
Anan zo zamu da aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku kashi na gaba na bitar muhimman abubuwan da suka wakana a siyasance a wannan shekara ta 2022 mai ban kwana a madadin Jimbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga tashin Hausa na muryar Amurka
madalla gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma sai labarai a takaice
to baballa a takaice kafafen yada labarai da dama sun ce ana sa ran shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai ziyarci fadar White House da majalisar dokokin Amurka a yau Laraba ko da yake tana yiwa a soke wannan shirin saboda dalilan tsaro Punch Boss mai yada labarai ta yanar gizo ita ce ta fara ba da labarin ziyarar Zelensky tun bayan da Rasha ta kai wa Ukraine mamaya a ranar 24 ga watan Fabrairu wannan shekara sai dai kafafen yada labaran duka sun yi nuni ne da wata majiya da ta nemi a sakaya ta Koriya ta Arewa tana samun ci gaba cikin gaggawa wurin kera makami mai linzami mai cin nahiya na ICBM lamarin da ke zama barazana ga Amurka da kawayenta wanda a cewar masana zai yi matukar wahala a lalata makamin mai linzami na Pyongyang kafin ya cimma nahiya inda aka auna a halin da ake ciki Koriya ta Arewa ta faɗa a jiya Talata cewa tana shirin kaddamar da gwajin makamin ballistic din mai cin nahiyoyi kamar yadda za ta harba shi da gaske ba kamar yadda ta saba gwajin makamai a baya ba da ba shi da barazana sosai Ministan ma'adanan kasar Burkina Faso ya musanta zargin da shugaban Ghana ya yi cewa Burkina Faso tana biyan sojojin hayyata na kasar Rasha da ba su izinin haƙan ma'adinai a kasar. Shugaba Nana Akufo-Addo ya haddasa wata jayayya yayin da ya faɗa a makon da ya gabata cewa Burkina Faso ta ɗauki sojojin haya na ƙungiyar Wagner ta kasar Rasha su taimaka mata a yakinta da ƙungiyoyin 'yan ta'adda na jihadi. Ina ganin an ba su daman su haƙa ma'adinai da ke kudancin Burkina Faso a matsayin wata hanyar biyan aikin su da za su yi. Akufo-Addo yana faɗa wa manema labarai a gefen taro da ya yi da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken. Yayin da ake mabiya addinin Krista ke ci gaba da shirye-shiryen shagulgulan Kirismeti da sabuwar shekara. Wata mata musulma Hajiya Ramatu Tijjani ta raba wa kiristoci marayu da matan da mazajensu suka rasu kayan abinci.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya tana gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Carl ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC